sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 7 ciki har da wani yaro dan shekaru 6 baya ga raunata wasu 129 daura da dandalin tsakiyar birnin Chechnyiv mai dadaddan tarihi wanda ke a tazarar kilomita 145 arewa da birnin Kyiv. Makami mai linzamin ya duro ne yayin da wasu mutane ke kan hanyar zuwa majami'a yin wata hidimar ibada. 12 daga cikin waɗanda suka ji raunukan yara ne, 10 kuma jami'an 'yan sanda, a cewar ma'aikatar cikin gida. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saka wani faifan bidiyo a kafar Telegram mai nuna hotunan abubuwan tashin hankalin da suka biyo bayan wannan harin, ciki har da wata gawa cikin wata mota lulluɓe da baraguzai. Wata tawagar kasashen yanki ta isa jamhuriyar Niger da yammacin jiya Asabar, na baya-bayan nan a yunkurin amfani da hanyoyin diplomasiya don cimma jituwa da sojojin da suka hambare shugaban kasar a watan jiya. Wakilan kungiyar yankin yammacin Afirka ta ECOWAS sun iso Yamai babban birnin Niger, suka hada hannu da manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan harkokin Afirka ta Yamma da Sahel, Leonardo Santos Simao, wanda ya iso kasar shekaran jiya Juma'a wajen kokarin samo mafita game da wannan rikici. Shekaran jiya Juma'a, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stefano Dujarric ya ce Simao zai gana da sojojin da suka yi juyin mulkin da sauran masu ruwa da tsaki a kokarin gaggauta samo mafita cikin lumana. Abin da muke son gani shine komawa ga tsarin da kundin tsarin mulki ya tanada. Muna son ganin an sako shugaban kasa da iyalinsa, an kuma maido da gwamnatinsa ta halas, a cewar sa. Wani bakon al'amari ya faru da kumban sama jannatin Rasha na Luna 25 jiya Asabar, yayin da yake shirin shiga falaki na dab da sauka, a cewar hukumar sama jannatin Rasha ta Roscosmos. Dama an tsaida cewa kumban na Rasha zai sauka a sashin kudu na duniyar wata gobe Litinin, wanda hakan na ɗaya daga cikin rige-rigen da manyan kasashen duniya ke yi na binciko wani bangare na duniyar ta wata, wadda masu ilimin kimiyya ke hasashen cewa na ɗauke da daskararren ruwa da kuma wasu ma'adinai masu matukar amfani. Ana kan kokarin shigar da kumbun cikin falakin, sai wani bakon al'amari ya faru a tashar sararin sama mai sarrafa kanta, wanda hakan ya hana sarrafa kumbun yadda ya kamata, a cewar hukumar ta Roscosmos a wani bayani. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Philippines ta faɗi jiya Asabar cewa za ta sake yunkurin kai abubuwan bukata ga sojojinta da ke girke cikin wani tsohon jirgin ruwan yakin duniya na biyu a kan wani ɗan tudun cikin ruwa a kogin kudancin China, bayan da China ta hana wani yunkurin da rundunar ta yi a baya. Philippines ta rubuta takardar koke kan take-taken China a wannan watan, bayan da jami'an tsaron gabar China suka yi amfani da na'urar feso ruwa da ƙarfi da kuma wasu take-take masu cike da haɗari don su hana Philippines tura abubuwan bukata ga wasu sojojinta da ke tsibirin Second Thomas Shoal. A ƙarshe, hukumomi a Pakistan jiya Asabar sun damƙe Shah Mahmud Qureshi, wanda ya yi ministan harkokin waje har sau biyu, wanda kuma yanzu jagoran 'yan adawa ne, bisa zargin cewa ya yi amfani da sirrin gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanar kansa a siyasance. Qureshi, wanda shi ne mukaddashin shugaban Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, jam'iyyar su tsohon Prime Minister Imran Khan da ke tare, an yi awon gaba da shi daga gidansa da ke Islamabad.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hamid Muhammad na shirya kuma zan gabatar a yau. Shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar dole da ke nan garin Agadez wacce ta shahara a Nijar wajen fitar da kayan lambu zuwa sauran jihohin Nijar. Tana daga cikin manyan kasuwannin da ake sayar da kayan garake a Nijar. To sai dai kasuwar na dab da durkushewa sakamakon tarin matsalolin da take fama da su na karancin kayan lambu da kuma rashin masu zuwa ciniki. Da farko ga shugaban kasuwar
Alhaji Kadir shugaban kasuwar Gabas. Kasuwa gaskiya yanzu ba jama'a sosai, abin da ya kare shi jama'a kuma rashin kaya. Kamar ita kasuwar Ligim dama abin da take ta makale shi Ligim yanzu babu Ligim din garake ne, akwai matsalar ruwa, mutane ba su zuwa ba saboda wanda suke zuwa da masu kamar su sai kayan su dai cikin gari da su. To yanzu babu kaya, kaya sun koma daga Atargu dan Faburan sai ta zo daga banda su babu wani abu daga zuwa. Don kwa lokacin akwai kayan kasuwar ka zo cikin gumi da jama'a amma yanzu zama hankuri ne ake babu mutane.
Menene ake saida a cikin wannan kasuwar?
Wannan kasuwar ta mu yanzu komi da komi zan ce maka akwai kaya ki da ake saida kamar da shaguna, amma a takeice zaman kasuwar mu ta Ligim karhin ta Ligim to Ligim ne babu. Kamar misali a ce an aka ce Ligim an shafi duk abin da ya shafi kayan ganda garake to babu. Yanzu dai kaya wanda yake a kari akwai su Fabrown a Taru zo daga su banda su wannan gaurawa uku babu wasu kaya da suke shigowa jiwa. Yanzu kana iya tumatir ce ka ganta daga Algeria ka kawo ta karotin ga wani bi daga Nigeria ke kai shi kenan babu kaya na mu kuma mun ka mun ka noma abun mu da kanmu kuma me ya kare shi kana shi ruwa su kuma can ne sai an ba su ka Taru gun ganin suke shuka wanga lokaci da Fabrown kenan dole mu samu matsala da zolan ga ma wasu akai tudu nan tudu ko sai an garake da yake suna yi suna noma da gofar to gofar ma an ce mana yanzu matsalar ruwa kuma na gani da ido saboda na ga kan babu ba kamar kwanan baya suke kasu gaskiya yanzu muna da matsala. Menene matsalar mu? Saboda da jama'a babu sana'a yi saboda sana'ar mu Ligim ne ce an ka Ligim ne a yi aiki da shi a take kide yanzu ne kana ga kasu ke ni in ka zo yanzu ka muka ga mai sai sai idan kai sai kai awa ma ga mai sai ba ya zo cikin kasu tunda ni zai zuwa sai babu kaya
ya tsada kayan
kaya ma ba shi da ma mu guyar tsada ba kamar irin yadda aka saba zuka ke cikin albasa ga ne 300 ce da akwai ma wanda ake saida jika guda saboda albasa kala kala ce akwai burin kin ga kake ni kamar dani yake kullu shi jika akwai ne jika akwai ne din tumatir ce dole ne kai tsada ita ba mu da ita nan sai an kata da zanji ita jika gani da uku ga sanan da kaya ba zancen tsada ba zancen babu su zancen da yanzu dai kaya babu eh to daga Nigeria ne muna samu ana kama da su karoci wanda ana kace daga Nigeria eh komputar na wasu kwana biyu an fara kaka dan kadan nan Nigeria su komputar na inka danshi ba na ga da wannan Algeria na mu ga karamci na Algeria ke tura naka saboda na Algeria fi na Nigeria eh dan na mu na komputar wanga na Algeria wani ba ma bon mata shi da na aga
baya ga karancin su wani matsaloli ne
kuma matsala ke ji shi kasuwa abin da ya kare shi kasuwa kuma wannan gama gari a takeice da mu wannan kasuwa za mu dake kafa kanta da mantan Ligim ce kasuwa ce wanda ke azo a sai a ta cikin gari a kasa dole wanda ya kasa nan cikin kasuwa ya ga babu kasuwa saboda da sai ne aka yi kayya kayya kowa ta ya da rana babu kowa kina sai mu da ta zama dole mu ka zama mu na cikin mu na ta hankuri
ko yaya ake tafiyar da kasuwancin salak a cikin kasuwar
Hamisu mai salati na kasuwa dole ana dai kasuwa ana dan nan ba da yanzu ba kuma har ka bi ba kuma ilimin da ba dai abubuwa da yanzu ta walwale dai ana dai yana dan nan
ya kasuwar salati take a hali yanzu
kasuwa kanin ne ana dan nan ba ana sai wani lokaci ma ba a sai da sai dai kwanti la amma la lalace wani lokaci kuma gashi ya yi tsada
mutane na zuwa sai ko kuwa
eh suna dai zuwa kanan kanan kamar ba kamar su annan ba dai sai dai kanan kanan kamar mutum biyu mutum uku kanga kuma sai yayi minti 30 ma guda wani murmur
kamar yanzu kana samun cinki na nawa a cikin wannan harkar salati
an da ana samun dai kamar hakan dai ayi jika 5-6 haka 7 ma haka ne kanan kanan dai haka nan dai ana dan lalaba ana hakuri kan
su suka fi zuwa sai wannan salatin
kamar dai an daji nan ne ma suka yawan zuwa an daji dai ne zuwa kanan kanan kan ga saboda wurin ya musu nisa ne wayan cin gani kan shi na gisa dai hankali dai ana da nan laba ne kanan kan dan dai ka za ga mai hannu kan ga ba a yi
masu kasuwanci a cikin kasuwar ta dole da dama ne dai yake duba yuwar jingine sana'ar
suna na wannan a haji gaskiya yanzu babu shiniki irin wanda ake so abinda kuma yasa babu shiniki ka zo ka so abubuwan da ka nemo baka samu kai ka zo neman abu hudu ko biyar da wuce ka samu guda ko biyu ba shi ke sa mutane ka gani wani bi su zo da yawa wani bi mutum ya nemo abu bai same shi ba sai ga gobarkin za ku kuma gashi kayan babu kuma abin da kamar rashin kaya karamci ruwa cikin garake yawanci garaken nan nan gewaye ba su da ruwa gewayen adas duk sun tsaya kuma mutum ya zo sai a Targu da Faburan shi kare da albasa ai ba su miya wannan su kenan abubuwan gaskiya yanzu dai sai godiya mutane daga cikin gari ka zo ka biya ka zo zo nesa ka zo abubuwan ba ka same su yadda kake so ka ga sai a hankali shine babban matsala ya kama mutane rashin ciniki inda akwai kada dole akwai ciniki tunda yanzu akwai komai nan dole ka wasu ya zo nan kaga yanzu ka diba shu babu ganyen shu babu komai zo galan ma yanzu haka in ka shiga nan ba ka samu kenan kaga akwai matsala su ko talaka dama mai yake amfani su ka zo dan kudin ka kadan nan ne ka sai zo galan ka sai dan salatin ka ka sai wani dan gurjin ka da wasu yan abubuwa ka sai su tumatun ka je ka yi dan harka da zaki yan tumato gari kake gani daga Algeria ake kawo kwambitar wanga rabi nan ne rabi na Algeria mai abu mai dama dama yanzu albasar da shekaru sauran abubuwan nan duka sai a hankali gaskiya shine yasa yanzu mutane suna kuka kamar ganin suke laifin gari ne to gari sai da kaya babu kaya ne yanzu nan mu baki suke zuwa fa sayan kaya nan fa amma an babu kaya za shi su zo yanzu dama dama da adda kuma su a tarugun gari su babunan kinga mutane in suka zo nan da sai shine suke dan abin da suke a tura zandar wasu tura yame wasu tura a nan gari wani ya samu dan abin da samu te shi amma an ba dan wannan ba ma mai za'i kamar ne kawai tunda babu kaya gaskiya
kamar mice ce mafita
to mafita fa wannan abubuwa jewa za su kawo yanzu nan Allah su duka mutumin da ka gani Allah su wallahi a wata hudu wata biyar bai aikin kuma sai dai ya zo ne ya dan abin da ya koma gida kawai babu yanzu kwanaki ga dalilin nan gurin dan ka zo ba ka samu da kashi nan duka wuraren ga wallahi babu inda za ka samu kashi duka mutane ne amma yanzu ka zo da sai an ba inda dan dashi suke sauke kawo ba ka tabo kawwa kwanaki ko munan wurin tsaya ma ba ka yanzu mutane suna ga kamar mutane watsiya ba watsiya suke suna nan babu abin da za su yi sai da kaya babu kaya yanzu nan wurin ga yanzu wallahi akwai gonar da yake a wata hudu ba hudu kuma cikin su mafi yawan sunan ka kiga gona ta fudu ne to ba matsala ba ce gonar an kai gaba sunan ta gazar su ma haka nan kai gofata nan naji kwanan ga hacciro babu ka
kiran da kafin kuna da durkushewa
a ta durkushe ina kasuwa take mutane da sun durkushe ne mutane su yin wa mata shi wani yazo tunda sai ya tebi san kuni ba gobe ka ko mu ka te baka samu kuni jibuna adele tunda za ka kama baka samu ba sai gyaran Allah ba
a sunana al-Husayn Muhammad wallahi da can dai hada hada sai dai idon da gani saboda lokacin akwai kaya akwai mutane kuma yanzu lokacin da muke ciki kaya sun yi baya ke kawo kaya sun kare dan abin da adda kai ya kare babu babu sai dai Allah
kamar a can da lokacin da adda kai kayan kuna fitar da su zuwa wasu kasashe na ketare haka
sai ba kware kware ma saboda yanzu haka magana ga da ake dan attarugun ga da muka da yanzu Alhaji ce maka ana kawo shi attarugu da fabron ina tiyanya ne zandar tawa yanzu haka attarugu da fabron kullum na haji sai sun dake shi to amma su ma sun yi baya yanzu dai maganar da zanu maka dai yanzu in ba Allah da ya jibe mu da idon rahama ya muka samu hadari ka samu damala kaya suka samu na amma an dai haka za a tiya wata guda nan gaba asumbari sumbari tunda ji ba sai an fi mutum goma suna kwance nan suna jiran mota ta zo su samu dabino saboda su azabu su bar wato wannan sutura shi talla saboda babu wani kaya in ba dabino ma to yanzu wannan dabino shi ma yanzu ya kare
a yanzu kana cinikin kamar nan nawa
a yanzu babu kaya bulli a cinikin yanzu ba tunda ka zo ka kai kusan minti 30 wa gaggawa zuwa su wala babu kowa hakan gani sai mu zauna nan awa 2 awa 3 babu mai zo wannan saboda tana mutum ya taho daga gari can ya nemo abu nan sai ya zo a ce mishi babu shi yanzu ka nemo konkon burka zo baka same shi ba kai kuma ka taho daga nesa sai ka gani ma sai ka ce off baka zuwa to babu su kaya yanzu babu su ba cinikin ma babu shi kuma kaya babu su
na yake tsibis da wani ɗan jihar Mara'i da ya zo sayan kayayyaki a kasuwar ga kuma abin da ya shaida mana farko za ka gabatar da sunanka
to sunana Iyasu Adamu
Malam Iyasu gashi ka zo kasuwa ne ka zo yi kasuwa
eh mun zo kasuwa ne domin mu samu kayayyaki mu sai kuma sai muka isko kasuwa ba yanayin da mu muka santa ba ma'ana mun zo samun kaya da nufin za mu sayan kaya mu koma da su kuma mun zo mu iske kaya babu su a kasuwa abin da muka zo sai kasuwa kayan legume ne da su albasa da su pomdeter su tumatir da sauransu amma kasancewa babu su muka hakura mu koma gida kwata kwata kayan ma mu a yadda muka samu yadda muka isko kasuwa ba a mune wanda ba babu ma tunanin shi saboda mu tunanin ko da dai za a samu karancin su to an samu kaɗan wanda za a iya amfani da su to kusa yanzu zan iya ce maka ma kwata kwata babu su don mun hakura ma mun koma gida
daga ina ka zo sayan kaya a wannan kasuwa
ɗan jihar Maraɗi ne kuma daga Maraɗi muke zuwa mu sayi kaya mu tai da su to yanzu mun zo kuma babu kaya kun ga yanzu kasancewa babu kaya dole za mu koma gida ba tare da mun samu wadannan kaya ba
A nan shirin kasuwa a kai miki dole zai da sa'aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hamis Muhammad da na jagoranci shirin ne ke cewa mu zama lafiya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Ni ne Reverend Haruna Labu daga nan Église Évangélique de la République du Niger sashen Zender muna yi ma'abin gidi Allah kudiya kuma wannan lokaci da kuma damar yi maka nasiha akan haɗin kai na al'umma. Haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam sun halittar duniya Ubangiji Allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka dauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe daya daga Adamu da Hawwa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin kalubalai waɗanda dan adam yake fuskanta ayi magana talauci ayi maganar cututtuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubalai iri daban-daban ana iya fahimtar cewa in ba tare da haɗin kai ba za a iya ayi nasara akai ba wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashin hankali a wurare daban-daban da muke ciki alhali kuwa Ubangiji Allah ya nufi mutum da yayi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duka Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shine yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana bukatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana bukatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne suke nuna cewa akwai bukatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke haɗa kansu domin su kalu balanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya saboda abin da wani bai hango ba wannan yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halicce shi haka nan kuma yake bukatar ɗan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewar su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke kaunar ka amma har ma wanda baya kaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi tadi da shi domin ku zauna lafiya
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a satin da ya gabata mun koro jawabi akan ciwon gabobi ko amosanin gabobi kamar yadda wasu ke kira wato gouty arthritis a turanci inda likita ke bayani akan waɗanda cutar ta fi kamawa inda yace cutar ta fi kama yan shekara 30 sama amma kuma sai lokacin da aka diba wa shirin kawo jiki. To a wannan satin zamu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi kan wannan batu. To likita mun fahimci cewa cutar tana yin tasiri saboda wasu abubuwa da ake yawanci kamar naman kaza, rago, saniya da sauransu. Kamar wasu irin nau'i na abinci ne ko kuma abubuwa ne ake so mai fama da wannan cuta ya kauracewa.
Daga cikin manyan abubuwan da ake so mai ciwon gabobi ya kauracewa na shi wannan gouty arthritis din gaskiya shine giya wanda shine na farko ga wanda suke sha ba batun su rike bane su bari ga baki dai saboda yana da illa a jiki. Kuma ba zallan ciwon gabobi yake sa ba hadda ma matsala na hanta tare da sauran sassa na jiki sai na biyu kuma ga wanda suke yawancin nama ko kuma kaza ko kuma kifi sai su yi hakuri da shi akwai wanda ko zai ce ai to bana yawancin naman kaza kuma ko kifin ko nama amma ko me yasa nake da shi shine sai a tuna da amsa na baya na farko akan yi gadon shi so kaga mutum yin gadon shi yazo kuma ya kasance ko alal misali halan yana da hawan jini ko ciwon suga ko wannan maikon yayi yawa ko kuma yana da kiba sosai to ba mun mamaki bane wannan arthritis din zai iya din jikin shi shi wannan ciwon gabobi na gaba kuma ga wanda yake da kiba in yana da shi dan yi kokari ko ta dan yi kokari su dan rage kiban su yana matukar taimakawa sai kuma irin yawancin wake wato beans kenan shi ma yana iya contributing to sai a dan rage shi ba wai a barci ba saboda kar a manta yana da matukar amfani sai kuma yawan shan ruwa yana yana taimakawa wurin fitar da dattin wannan uric acid din ko kuma in ce urate crystals din da suke jawowa gouty arthritis din. So kaga za iya bid da su kamar ta bayan gida ko kuma ta fitsari, so wannan yana taimakawa wurin fitar da su da dan motsa jiki kadan. Amma kar motsa jikin yawan da kuma zai zo ya sa ciwon gabobi ya yawa saboda motsa jikin ba wai yana sa ya fita bane, but rather kawai yakan taimaka ne dan kar ya cigaba da taruwa sosai a jikin dan adam. Na gaba kuma akwai su diuretics. Diuretics wani magunguna ne da ake ba wa marasa lafiyan da yawanci suke da hawan jini. In fact magani ne na mana hawan jini, amma wannan diuretics suna nan kala kuma ba wai dan ashana sati ɗaya bane, sati biyu ko kuma wata ɗaya yake iya jawo wannan gouty arthritis din. In aka dade ana sha ne especially in ba asibiti aka bayar ba, wani lokacin koma a ce an bayar a asibiti ne, to yakan iya jawo irin wannan ciwon gabobi musamman akai wata da watanni ko kuma shekara da shekaru ana sha. Misalin sun hada irin su furosemide, irin su tosamide, irin su benzofluorethiazide, irin su indapamide da sauransu wanda akan yawan ba wa marasa lafiya. Wannan kuma gaskiya likitoci ne ya kamata a ce an dan rage bayarwa ga musamman mutumin da yake da family history ko kuma wanda yake da irin wannan cuta na gouty arthritis din.
Akwai wani nau'i na motsa jiki da ake so mai fama da ciwon gabobi ya rika yi?
Eh to in ma ta kama dole mai ciwon irin wannan gabobin gaskiya in dai ba wai yana da ko kuma tana da kiba ba, to gaskiya ba wani babban dalilin da zai sa su na motsa jikin su, saboda wannan motsa jikin nasu ba abin mamaki bane zai iya daga musu wannan ciwon gabobin. Sai dai in suna da alal misali hawan jini ne, wannan da mun tunda ana so ana motsa jiki, to ga hawan jini ga kuma uric acid ya yawa ko kuma ce ga ciwon suga ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce ga hyperlipidemia wato mai ko in yayi yawa kenan ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce mutum yana da kiba kuma gashi yana da uric acid, to wannan yana da kyau mutum sai yana motsa jikin shi ko motsa jikin ba dole a ce mutum ya dai ba da gudu ba, a'a ko da tafiya ne ma mai dan nisa da dan sauri yana taimakawa dan wannan zubin da mutum yake yin nan. So irin dattin da jikin dan adam ba a so ya tara, to insha Allah ta'ala ya kan fita ta wannan zubin nan. So amma ba bukatar mutum ya je yana dan karfe ko yana suppress ko kuma yana exercise mai karfin da zai iya sa masa ciwon gabobin da kuma amun zai zo ya muni, a'a ya ci abinci ya sha magani ya kiyaye abun da aka faɗa sai kuma yana yawan shan ruwa a hankali zai zo ya sauka insha Allah.
To likita, shin ana iya warkewa ma daga cutar matsalar ciwon gabobi bayan mutum ya sha fama da ita?
Eh tabbas ana iya warkewa daga wannan ciwo na gabobi yayin da aka kiyaye dokokin da na faɗa, amma kuma ko da ma a zo an ce an kiyaye dokokin ba abun mamaki bane wannan ciwon gabobi ya cigaba da bin mutum, saboda dama kamar da na faɗa tun a farko yawanci akan same shi ne daga family history wato hereditary kenan ko uwa ko uba ko kuma a ce family mutum suna da shi. So ko da mutum ya ce baya cin naman baya shan giya baya cin kifi kuma yana shan magungunan ba abun mamaki bane ya cigaba da bin shi kuma ya cigaba da affecting din shi, sai dai kawai mutum ya lura akwai irin wannan a family nsa ko kuma ya cigaba da damun shi, to sai ya din kiyaye abun da na faɗa, kiba ya kiyaye, suga ya na hawa ya kiyaye, yawan cin kayan maiko ya kiyaye, yawan cin irin su kaza kifi nama ya ci amma kar yana yin yawa, sai kuma yana taimakawa kanshi yana yawan shan ruwa. Ba abun mamaki bane kasance mutum yana da hyperuricemia amma kuma bai da gouty arthritis. Me nake nufi? Eh gashi ne uric acid din nashi ya hau sosai amma kuma bai da wannan ciwon gabobi, dan ana cewa kana da gouty arthritis din yayin da mutum ya ji ciwon gabobi a inda na faɗa a baya, kafa ne ko hannu ko tafin kafa ko gwiwa yawanci haka, amma ba mamaki bane kasance kana da uric acid din ka hau amma kuma babu wannan gouty arthritis din wani stage da muke irin shi wai shi asymptomatic hyperuricemia. Daman na biyu a cikin su wanda is extremely important shi ne acute gouty arthritis, wanda eh mutum gashi uric acid din ya fara hawa sai kuma ciwon gabobin ya zo, to wannan ne zaka iya cewa yana da uric acid. Sannan ku su kuma muna da intercritical gout, wanda eh mutum yau ne da gobe da jifi ya samu irin wannan ciwon gabobin shikenan, bayan kwana uku ko hudu sai ciwon gabobin ya zo ya tafi ba tare da ya sha ko ya ci komai ba ko kuma magani ko wani allura, sai sati a sati biyu ciwon gabobin bai kara dawowa ba, amma a sati na uku sai kuma dawowa, to dan wannan ratin ana kiran shi intercritical gout. Sai kuma finally muna da chronic tophaceous gout kenan, wanda shi kuma yafi muni a ciki, wannan kuma ya kai to the extent that uric acid din har ya yi katutu a jikin mutum ya fara ma fitowa a jikin wani sashi na jikin shi, hannu ne kafa ne yatsu ne, sai ga ya fara bullukowa yana da tsananin zafi yayi ja ya kasance cewa mutum ko kokarin taba baya so ayi wannan, yawanci har sai an bude ma an kwashe irin wannan ciwon shi profile nake irin shi kenan. So irin wannan bai cika faruwa ba saboda yawanci mutum yana fara cin ciwon gabobi ya zo asibiti aka gane cewa yana da uric acid, so mun ci mukan ba da maganin cin kafin ya kai ga wannan extent din. So so wankewa ana yi yayin da mutum yake yi wa'annan dogoshin amma akwai wanda zai ci maka naman ya ci kazan ya sha giya ya yi komai ba tare da ya samu uric acid ba sai dai hala zai iya samu wani condition musamman daga shan giya amma ba dole ne uric acid din zai taga masa hankali ba
to shin wani irin kulawa ake ba ma mai fama da gouty arthritis
kulawan da ake ba wanda yake da gouty arthritis sun rabu kashi biyu muna da pharmacotherapy da kuma non pharmacotherapy wato wanda akan bada magani wanda ba a bada magani to na farko an bisa himma da kwazo akan wanda ba a bada magani shine da mukan ci a kiyaye duk abubuwan da na faɗa a baya wanda sune shan giya yawancin wa'annan abubuwan da kuma taimakawa mutum yana yawan shan ruwa sai kuma dan motsa jikin a hankali tare da in yasa akwai family history sai guje wato ainihin abubuwan da suke tagawa pharmacotherapy sun rabu kashi manya-manya kusan guda hudu na farko muna da amfani da magunguna irin su NSAIDs muna da irin su steroids akwai irin su synthesis inhibitors muna da irin ko su glucocorticoids haka wanda ba zan iya faɗa sunayen su ba kar a je a yi abusing magungunan sai dai in aka zo asibiti aka tabbatar da kana da shi ko kuma kina da shi daga nan sai mu bada maganin mun san insha Allah ka amfani da shi za a ci nasara sai dai amman kuma wani gudu ba hanzari ba kurakuren da mutane suka yi shine suka sha maganin wani na wata ɗaya kawai sai ya zo ya watsar na biyu kuma mutum za ta yana shan maganin amman kuma sai ya ci gaba da yin abin da ya san zai iya daga uric acid din yana shan magani yana shan giya yana shan magani ya sa tsire a gaba sai ya ci na 2000 na 3000 yana shan maganin kuma ya zo yana ci gaba da shan kayan mai ko kuma yana tara kiba kuma da sauransu to wannan ba dole magani ya maka ko ya miki aiki ba so magani yakan yi aiki ne yayin da aka kiyaye abubuwan da suke iya daga wannan uric acid din nan kuma kan sha shi akalla na wata uku ne wata na har zuwa wata shida amma sai dai a kiyaye shin maganin saboda ba shi ba kowane magani ma yana da irin nasu illan wato side effect kenan kar a ga magani ne yana kawo wato ainihin lafiya a wani abu amma kuma ba abun mamaki bane ya kawo wani matsala kuma a wani abun Allah ya sauke
to masha Allah daga karshe wata shawara zaka ba wa masu sauraron mu dan kare kansu daga cin karo da gouty arthritis da sauran cututtuka ka baki daya
to daga cikin shawarar da zan bayar dan kare kai daga samun cututtuka ga baki daya tare da wannan shi gouty arthritis din daga na bayani akan gouty arthritis din sun cututtukan mu gaskiya ne arewacin Najeriya da yawa daga cikin su ba wa'ansu cututtukan zuwa a gani bane ba mu da irin manya-manyan cututtuka irin su kansa a zuwa ce na kwakwalwa a zuwa ce kansa na cikin kashi duk muka iya samu su gaskiya cututtukan mu na Najeriya a ba kokonto a yi hakuri kar a ji wani iri amma yawanci akwai dan rashin tsafta a cikin su kama daga rashin wanke hannu da ruwa da sabulu yayin cin abinci kama daga rashin wanke abin da muke ci shi din kanshi kama daga shan ruwa mara tsafta ko kuma a bude famfo a sha directly ko kuma shan ruwan rijiya ko kuma shan ruwa wanda ba a san asalin shi ba kama daga wato ainihin zama a gurin da akwai tsoro ya ta cizon mutum kama daga barin bola kama daga barin kofa a bude sai kuma mutum ya zo ya ce yana da malaria bayan sati ɗaya ko kuma kwana goma kama daga irin waɗannan duk wani abubuwan nan mutum gashi yana jin ishi ba zai sha ruwa ba ko kuma yana jin yunwa ba zai ci abinci ba sai zai ce maka yana da ulcer ko kuma mutum ya san yana da ulcer sai zai ci abinci mai yaji mai maiko so gaskiya daya daga cikin rashin lafiyar mun aka dan kiyaye abubuwa da yadda Allah subhanahu wata'ala za mu iya yaƙin kashi 70 zuwa 80 a ciki da fi kashi 20 bane wanda dole sai an sha musu magani yadda kuma ko kariya ne ne baka isa ba dole sai ka sha maganin amma da yawa daga cikin rashin lafiyar mu abu ne wanda za mu iya preventing din su wato za mu iya kare kanmu daga samun su tun ma kafin a sha magani Allah ubangiji ya samu dace na gode Allah saka da alkhairi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu ya kuma fadakar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya